Turka-turka da ya kunno kai a kwanakin nan akan batun cire tallafin man fetur ya sa kungiyar kwadago ta kasa Zaburar da ƴan uwanta da ke jihohi akan yin zanga-zangar lumana daga ranar 27 ga wannan wata na Janairu da muke ciki. Shugaban kungiyar kwadago Comrade Ayuba Waba ya ce duk wani yunkuri na cire tallafin man fetur a yanzu alama ce na kin jinin talaka kuma kungiyar ba za ta lamunta ba. Waba ya ce kungiyar kwadago na adawa da shirin karin kudin man fetur ta bayan fage saboda ha'inci da rugujewar siyasar karin farashin man fetur da gwamnatoci da suka shude a Najeriya suka yi da kuma gazawar gwamnati wajen gyara matatun man fetur a kasar.
Kowa yanzu sai cewa magana zofi yau a ce an cire yau kuma adawa bayan shekara biyu kana magana za a cire zofi ba zofi bane. Darajar kudin mun ne da yake faduwa shine farashin kayayyaki da ake shigo da shi dole ya karu. Saboda haka maganin wannan abu shine mu daina ma shigo da mai din a dinka tacewa gida kowa yana amfani da shi.
So yanzu ranar 27 za a tashi da yajin aiki a ƙasa baki ɗaya.
Ba yajin aiki muka ce ba a fahimta. Ba yajin aiki muka ce ba mun ce za mu yi protest abin da ake kira zanga-zanga na lumana na rashin yarda. Shine first step dama kuma shekara 20 da ya wuce in aka yi irin wannan mukan fara ne akan cewa mun ki kuma nuna rashin yardanmu shine mu yi wannan zanga-zanga. Sai dai da gwamnati ta ci gaba. Ta je ta aiwatar da wannan decision din, turan ta aiwatar da shi fa turanin kuma kamar yadda aka saba za mu ci gaba da wannan yajin aiki da kuma zanga-zanga. Amma yanzu haka ba maganar yajin aiki.
To sai dai a wani abu mai kamar mayar da martani, shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya fito fili karara ya kare wannan batu na cire tallafin man fetur da ya ba da tabbaci cewa.
Shugaban ƙasa dai bai ce kowa za a cire tallafin man fetur ba. Kuma mun sani tallafin nan da ake bayarwa yana da tsanani kuma nauyi ne akan gwamnati, kuɗi ne wanda za ta iya makarantu da asibitoci da shi. To amma kuɗin da ake fitarwa da sunan tallafin nan ina ga ba daidai bane, ba gaskiya bane.
Amma tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa Comrade Isa Tijjani ya tsokaci cewa
muna tabbatarwa da mutanen kasa wannan karan daban ne, ba kungiyar kwadago ce kadai za ta shiga yajin aiki ba, a'a gama garin mutane ne. A yanzu da nake miki magana muna nan muna shirye-shirye muna tuntuɓar juna haɗin kai da haɗin gwiwa da kungiyar kwadago da mu duk gaba ɗaya. Wannan zancen janye tallafin mai yaudara da wasa da hankalin yayi yawa Hajiya. In ma sun ɓaɓɓalla NNPC su je su ɓaɓɓalla ta, in kacacala ta za su yi su kacacala, amma dai tunda mun san abin nan ba za su yi wasa da hankalinmu ba.
Bincike ya nuna cewa tsakanin shekara 2012 zuwa yanzu an kashe kusan dalar Amurka biliyan 9.5 wajen gyara matatun man ƙasar, amma har yanzu shigo da tataccen man fetur ake yi daga ƙasashen waje. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.